daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 60-25-19 a birnin Yamai dake jamhuriyar Niger za ku iya sauraron matashar VOA Africa kan mita 102.5 sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da Lal FM da kuma niyya dake birnin Kwanne sannan masu sauraron mu a Ghana za su isa mu matashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu sauraron barkanku da dare da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya Muhammad Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Harande muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yayin da ya rage sawa'i a rantsar da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari a wani sabon wa'adi batutuwan da ake ta cece kuce akai kan samun nasara ko akasin haka sune na tsaro da yaki da cin hanci da rashawa
duk wannan abin da ake faɗa na tsaro na cin hanci da rashawa ne tsalan arziki mu da ɗan ƙasa ba abin da aka yi
ana nan ta kokari a karfafa jami'an tsaro gwiwa ana ƙara musu makamai ana ba su haƙƙin su kuɗi ya fi biliyan dubu wato trillion guda aka karɓo su
kan wannan batu muke so kuma ku kira ku bayyana mana ra'ayin ku shin waɗannan nasarori gwamnatin ta shugaba Buhari ta samu kuma waɗannan kalubale ta fuskanta cikin wa'adi mai karewa lambar da za a kira ita ce 2022056555 kada manta san saka alamar kari da farko wato plus sai a jiro lambar sannan muna tafa da labaran wasanni da kuma sakon nasihar azumi amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya
Assalamu alaikum. Kasar Ghana na shirin gudanar da kidayar mutanen kasar ta a karin farko ta hanyar amfani da manhajar na'urar computer zallanta. Wannan zai sa Ghana wacce za ta gudanar da kidayar cikin watan Maris na shekara mai zuwa ta shiga layin kasashe irin su Swaziland, Malawi da Kenya a matsayin kasashen Afirka na farko da za su gudanar da kidayar jama'a ta hanyar amfani da na'urar. Har zuwa zaben farko da aka kai a shekarar 2010 ana amfani ne da takarda wajen rubuta sunayen mutane abin da ya sa kidayar jama'a yakan dauki lokaci mai tsawo amma a karon farko a sabon tsarin mai zuwa Ghana za ta yi amfani da na'urorin computer ta hanyar da tauraron dan adam wajen tabbatar da an gudanar da kidayar daukacin dukkan mutanen kasar ba tare da an bar kowa a baya ba mutanen kasar Sudan yau sun wuni suna gudanar da gaggarumar zanga-zangar neman ganin an kawar da gwamnatin mulkin soja da kasar ta kwashe tsawon shekaru 30 tana fama da shi galibin hayaniyar zanga-zangar duk an yi ta ne yau a gaban babbar kasuwar nan ta Al-Wahab dake birnin Khartoum inda masu zanga-zangar suka yi ta nuna juyayin su da rashin amincewa da irin abubuwan da ake yi na kashe-kashe a karkashin mulkin sojan Yau talata da ita ce rana ta biyu daga garumin yakin neman wanda kungiyar an kwadugo ta bukaci mutane su yi zanga-zanga don tilastawa shugabannin mulkin soja waɗanda suka ɗauki ragamar mulkin bayan sun kawar da tsohon shugaban kasar Umar al-Bashir daga kujerar mulkinsa. Wani mutum ɗauke da wuƙa ya daba wata yarinya wanda ya kashe ta. Kuma wannan yarinyar mai shekaru 17 a cikin wannan mar'aci a yau in nan a yau talata a birnin Tokyo da ke Japan tashar talabijin ta NHK ta ce an kai farmakin ne akan wani gungun ƴan mata da suke tsaye suna jiran zuwan motar bus dinsu a birnin Kawasaki lokacin mutane lokacin da mutumin ya afka musu yana cewa zan kashe ku shi ma dai mutumin ya kashe ya caka ya daba ma kanshi wuka inda ya kashe kanshi ana tsammanin shekarun shi sun kai shekaru 50 ya mutu nan take waɗanda suka rasa rayukansu na sun hada da yarinyar na wata yarinya ashe mai shekaru 12 da haihuwa da kuma wani mutum mai shekaru 39 da haihuwa wanda ake tsammanin cewar mahaifin daya daga cikin yaran ne har ya zuwa yanzu dai ba iya gane dalilan da yasa ya kai wannan farmakin ba Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin gidajen kurkukun kasar Brazil sun tabbatar da cewar fursunoni akalla 40 aka halaka yau a wani fadace-fadace da suka barke a waje a wasu gidajen yari har guda hudu da ke jihar Amazonas da ke arewacin kasar jiya Litinin, wanda aka ce fadan yana da alaka da kungiyar ƴan bata gari. Duk gidajen yarin suna babban birnin jihar Manaus, inda aka kashe mutane 15 lokacin fadan tsakanin ƴan kungiyar biyu. Fadan kungiyanci a karon gidajen yari a kasar Brazil ba wani sabon abu ne ba, musamman ma idan aka duba kungiyoyi masu alaka da abubuwan sha masu maye. Fiye da mutane 100 aka yi ma yankan rago lokacin wani fada da ya barke a gidajen yarin Brazil a shekarar 2017.
Yusuf Aliyu Haranda kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yayin da ya rage sau'i a rantsar da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari a wani sabon wa'adi, batutuwan da ake ta cece kuce a kai kan ko gwamnatin ta yi nasara ko akasin haka su ne na tsaro da yaƙi da cin hanci da rashawa, kamar da za ku ji a wani rahoto na Umar Faruk Musa daga Abuja.
Dangane da ire-iren waɗannan kalubalen da Najeriya ke fuskanta a yanzu ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari, na tuntuɓi Dr. Usman Bugaje, tsohon ɗan majalisar wakilan tarayyar Najeriya kuma jigo a jerin 'yan siyasa na ƙasar da suka yi ruwa suka yi tsaki wurin tabbatar da cewa an haɗa ƙawancen da ya kafa jam'iyyar APC da shugaba Muhammadu Buhari ya tsaya takara a kai har ya zama shugaban ƙasa, domin in ji ƙarin haske dangane da abubuwan da shi yake ganin cewar su ne makasudin matsalolin da ya sanya ba a ga irin cigaban da ire-iren su suke fatan su ga an gani ko an samu a cikin Najeriya ba.
Hakikanin gaskiya wanda ba su da daɗi a cikin gareta shi ne shugaban ƙasa, ana yabansa sallah ruwa ta falala. Shi ya kamata a samu wanda su gaya mashi wannan, duk da cewa ana masa uzuri saboda rashin lafiya, kuma ana mashi fatan alheri saboda ana hangen har yanzu in ya tashi ya yadda zai aiki zai iya. Saboda haka abinda ya baibaye shi ya taka duk waɗannan abin da ake faɗa na tsaro na cin hanci da mutane su talan arziki, mu dai ƴan ƙasa ba abinda aka yi, wato ma'ana an yi ƙoƙarin a yi abubuwa amma abubuwa ta ƙarƙare da suke. Saboda haka ƙarshen al'amari sai ka rasa menene ma dai aka samu a kai. Ni shawara ta shi ne yana da abubuwa guda uku. Na farko shi ne sai lalle ya cire waɗannan da suke zagaye da shi wanda suka hana shi ya gaske al'amura. Kusan duk wanda yake zagaye da shi ya kamata ya kakkafe shi idan yana son ya mulki ma Allah da Allah, ma'ana ya yi abin da talaka. Domin waɗannan sun hana shi ma ya gane me ke faruwa, kuma sun hana shi ya san ƙasar, kuma waɗanda za su iya zuwa su ba shi shawara sun hana shi. Kuma su da abin kirki suke ma ƙasar, wallahi sai a bar su a yi masa addu'a ma su ci gaba. Amma sun kashe ƙasa kuma sun bar ana ta zagin shi shugaban ƙasa ya kasa yin abubuwa. Sai yake ne na biyu maganar tsaron nan, sai ya koma baya duk waɗanda ya sa suke harkar tsaron nan yake duk ya sauke shi. Sai ya fito da kwai shawarwari da manyan sojojin da suka yi aiki na gaskiya suka ba shi takardun nan suna nan. In an ba shi miƙa ma waɗancan mutanen da suka zagin shi yake ko karanta su ba na gina. In ko yana karantawa ku duk abin da yake son a yi din ba a yin saboda waɗannan mutanen suka zagin. Amma ne waɗanda ya sa da waɗanda suke shugabancin sojojin da ƴan sojojin yanzu duk sun kasa, ya kamata ya san yadda zai sauke su ya kawo daga cikin sojojin har yanzu da kai nagari daga cikin abokai nan kuma a saurare su. Mutane da an aika su an hana su makamai, an hana su abinci, an hana su alawo su, an hana su komai.
A waje ɗaya na tuntuɓi kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya wato Malam Garba Shehu, domin in ji shi kuwa a idonsa menene nasarorin da gwamnatin ta samu musamman a ɓangaren yaƙi da ta'addanci da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa, inda yake cewa
ita matsalar tsaro abinda nake so masu saurare su fahimta shine ba zai yiwu a ce mutum miliyan 200 haure da haka ba za su zauna wani bai maru wani ban wani bai zagi wani bacin zarafi wato duk kasashen duniya ba Najeriya ba kullun su masu neman kawo fitina a ƙasa salo suke canjawa suna nemo hanyoyin da za su abun lura shine shin gwamnatocin suna daukan mataki don maganin abin to ina bada tabbaci cewa shugaba Muhammadu Buhari a matsayin sa tsohon general na soja ya san muhimmancin tsaro ya san kuma irin matakai da za a yi kuma in Allah ya dana ana ta kokari a karfafa jami'an tsaro gwiwa ana kara musu makamai ana ba su haƙƙin su wannan ma za a yi maganin wannan da ya taso wani abu ma sabo in ya taso za a yi maganin sa insha Allah
kuma zai ga magana ya yi da chance da shahina gaba-gaba a jerin abubuwan da shugaba Buhari ya ce zai yi anan kuma wani irin nasara kuka ga cewa gwamnatin ta samu
babban nasara da ya kamata ma a duba ba wai ta maganan kuɗi da aka kakkabo su akan mutane da suka haƙinci ƙasa suka ɗiba ba dan yanzu maganar da nake maka ba maganan gidaje ko motoci jiragen sama jiragen ruwa jiragen da aka kwakwace ba kuɗi ya fi biliyan dubu wato trillion guda na naira da jami'an tsakanin EFCC, ICPC, ƴan sanda da kwamiti na musamman da ke fadar shugaban kasa na yaƙi da rashawa da shi aka karɓo su trillion saboda haka an samu nasarori akan wannan amma ni in ka tambaye ni cewa babban nasara shine babu babban nasara da wuce ta gyara hali ma da ake samun nasara ga 'yan Najeriya domin idan hali bai kyautu babbar na cigaba da yin ta za a yi
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja Umar Faruku Musa murar Amurka a Abuja Najeriya
to a can birnin Ibadan da ke jihar Oyo a kudu maso yammacin Najeriya wakilin masan Umar Tambol ya jiyo mana ra'ayin wasu daga cikin mazauna birnin kan wa'adin nan na gwamnatin Buhari mai karewa
A yayin da ake harmar rantsar da shugaban kasar Najeriya karo na biyu da gwamnonin jihohi gobe a Najeriya wasu 'yan Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu da fatansu
sunana Tunji Adepoju kuma wanda ake sani da Tunji dan mama mazaunin jihar Osun mun ga kasawa kuma mun ga wanda yake ya bunkasa cikin fannin shugabancin Alhaji Muhammadu Buhari ta fannin doka dai an ga da ya kokari fannin kasuwanci kuma ya faɗaɗa sosai fannin kayan jirgi jiragen kasa
ko a ina ne kake ganin gwamnatin shugaba Buhari ta kasa musamman a nan jihar Osun
nan kai kasawa ba jihar Osun dai ba Najeriya gaba daya na fannin tsaro dai kowa suna cewa gwamnatin ta kasa kana magana da Alhaji Mustapha Salvan Shagamu wannan mulki na shugaba Buhari shekara 4 da yi ba yabo ba fallasa sai dai fatar Allah ya sa sabon gwamna da zai hawo ya dora akan abin da tsohon gwamna yi
ina ne shugaba Buhari ko kuma nan gwamnatin jihar Ogun aka samu ci gaba
sai an samu ci gaba a yankin da shi gwamna ya fito bangaren Yaba kenan amma mu nan bangaren Ijagu inda bangaren sabon gwamna zai kama nan ji ba a samu ci gaba ba shi kuma shugaba Buhari an samu ci gaba a bangaren Satway a bangaren kuma mu arewa inda ya fito mu ne nan bangaren bamu samu ci gaba kamar yadda su sauran bangarori suka samu ci gaba
sunana Alhaji Bala Abdulkadir Jada coordinator general na Southwest Arewa Community for Achiku a garin Ibadan nake zaune mulkin Buhari gaskiya bai yi abin da ya dace da ba
me kake nufi
dukkan sharuɗan da ya dau alƙawarinka akan ba zai wa kasa aiki zai ce maka talaka kasa ba da yawan da aka dai wannan shekara hudu da yayi gaba daya ya da malmala kasan ne gaba daya ba wani abu da ci gaba da aka samu
to menene fatanka ga mulkin sa karo na biyu
in ya rabu da waɗanda suka kewaye shi suka hana shi kallon gaban sa take yaudarar shi to me yiwa zai iya sabu ka wani abu kafin ya sauka
sunana Ibrahim Shi Abdullahi sarki Hausawa na Shashan Market Akure Sabowa Leondo State tambo da kasan yanayin shugabanci kamar misali mutum ya bada gidansa haya ne sai ya samu ɗan haya waɗanda ba su da tsafta in suka jaye da gidan ya shigo ya ce zai gyara ya ka gani yanayin abin da kasance gare shi ya zama dole ya shiga ya yi dauriya inda ya gani kamar ya mai gidan yanda yake sai ya ja kawo wanda sun ji Hausawa muna kallon wannan mulki a kokura kurre manya da mai girma shugaban kasa ya samu a kasa na harkar su gani arziki doka da oda matsalar hanyoyi
ba ina za a cewa shugaba Buhari ya ci gaba
ko da bangaren hanyoyi so ya an samu dama muna kuma sanin matsalar Boko Haram ba dan shugaba Buhari ba dan ka kama gaba ta jihar Arewa
me ya kamata yayi a wannan karo na biyu
ya kara mai da hankali bangaren tsaro misali Katsina Zamfara Kaduna Niger
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
To kan wannan batu kuma muke so ku bayyana mana ra'ayin ku shin waɗannan sarori gwamnatin ta samu kuma waɗannan kalubale ta fuskanta kafin mu buɗe layukan mu a shakatar da wannan waka
ba ku ishara ce ma wani ya yi gidan motun Gawata tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na daurin ku wayana da hula goma takar masu kai goma yana da wando goma riguna sun kai goma sannan wani ba na sulifa duka Allah na daurin ku wayana da daki nasa yayi gado ya kare yayi mataran ya sanya kuma yayi katifa nasa dareli uga canya da ku kafet fa a daki handa kujeri nasa sanan wani ba shi da kiso duka Allah na daura ku
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202 205 2655 amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 2655 to kada da ya shafi ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu ana agogunan cewa karfe 2 ne mani saura minti 14 mun samu kira daga Nasarawa wane ne akan layi
Idris Zakariya Umar Mada daga Ungo TV Kitwi Nasarawa
to muna jin kamar Idris
wato ni da farko shawarar nake son bayar su yanta da nake son ba shawara da yan Boko Haram suna fa wannan abubuwan da suke yi misali in suna kashe mutane
Malam Idris muna magana kan batun nasarori ko kalubale da aka fuskanta a gwamnati ko kuma wannan wa'adi mai karewa na shugaban Muhammadu Buhari.
To ba an yi magana tsaro ba?
Eh.
To tun da kai mun gano ka ga wannan magana yanta da kai ka tashi.
To muna jinka. Jika.
Tsoron Allah. Su bar wannan tsadaci cike. Koma su nemi halar kamar da kowa yake nema. Shi kuma Buhari ya kamata ya duba wanda suke tare da shi misali wanda suke ba shawara tsakani da Allah ya kamata ci gaba da aikin su wanda kuma suke mana musu da dama ko kuma suke domin neman wani abu a wurin sa to ya kamata yi kokari canza su
to mun gode Malam Idris daga Nasarawa za mu je Bauchi wane ne akan layi
Suna na Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi.
To muna jin ka Ayuba.
To alhamdulillah nasarorin da aka samu a gwamnatin shugaba Buhari yayi kokarin ya ɗebi matasa ƴan fara wannan tabbas an samu ci gaba kwarai da gaske sannan kuma a hidiman Boko Haram din an ta samu raguwa kwarai da gaske sannan kuma ya ce da yara ɗalibai makaranta abinci shi ma wannan an samu ci gaba kwarai da gaske to sannan kuma dan matsalar da aka samu shine masu garkuwa da mutane din nan wannan kuma muna kira ayi iya kokari ya daure a ci gaba da yakan su Allah ya taimake mu ya bamu zaman lafiya a kasar mu mai magana Ayuba Garba Imam Katin Madaki a jihar Bauchi
to mun gode Ayuba bari mu tsallaka zuwa Kaduna wane ne akan layi
Muna layi shi akan Ali daga Madarasha ga Harjan Shaw
to muna jin kamar Ali Shaka
to ni abin da zan iya cewa a nan shine gaskiya mafi yawanci dai ba mu kallon al'amuran a yanda suke shi ta gani arziki wani abu ne sannan kuma harkan tsaro din nan wani abu ne ba wai za a dinga dangana mu shugaban kasa komai da komai bane akwai abin da mu kankin kanmu ƴan kasa zamu iya yi na taimakawa ba wai sai lele shugaban kasa bane komai za a riga ganin laifin shi akai shi kadai ba zai iya ba ai wannan haka yake sannan dole ne kuma mu riga kallon majalisun wai shin menene ma suke yi dan ba iya gane cewa idan majalisu suna zagon kasa mu ba ma bin wannan abin shugaban kasa kawai muke kallo ka gani wannan ya zama dole ne mu tashi saboda majalisa ta fi shugaban kasa karfi idan majalisa ta yi doka mai kyau wanda zai amfani talaka dole ne mu ga an bin ya amfani mu amma sai su je ta suna ta wani abu wanda yake ra'ayinsu ne mutum ya ga ya tallan kanshi a gidan TV wannan ba daidai
to mun gode a Malam Isiyaka da Kaduna muna Kaduna har yanzu wane ne akan layi
ana magana ne. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Kuna magana ne da Alhaji Ibrahim Yare mai da Garuwa Samuna Kalere Lokal Gambe.
To muna jinka Alhaji Ibrahim.
Wato alhamdulillah game da maganan tsaro da ake akai shi.
Ba tsaro ba har da ma batun cin hanci da rashawa da sauran wato matsaloli da nasarori da aka samu.
Boko Haram suna zuwa. Sabo kan Boko Haram. Kaga kamar shi wannan zata yin garkuwa da mutane da sauran su ya bambanta da Boko Haram. Wanda yake shi kaga Boko Haram din wannan yan satan garkuwa satan mutanen nan sukan sibi abin shigo gari su ko kashe mutane ko kuma su tsokin zan dauka da shi domin neman kudin fansa kuma ba da bayan haka kaga dole a mu gwamnati uzuri anan. Daiwa idan suka yi wannan abin shin gari fa suke dawa su zauna a gidajen su ba. A wanda yake ma wanda yake ba tabbas din security yake zuwa ciya shi ba shin gari ya kama su bai san su ba. Kamar on like da ita Boko Haram wanda yake tana cin jeji ne za a iya fita a yake su wannan ku ba su yaku ba. Saboda haka an yi wato kokari sai dai kawai saki jaji cewa ci gaba da addu'a kuma gwamnati su saki sanin matakin za su dauka kan irin wannan al'amari. Ni ya zo da mun da zan ba da shi.
To muna godiya bari mu je Ondo. A wane ne akan layi? Hello na Ondo kana jin mu? To kaman layin na shi ya katse yau waya kan layi
Aminu ne Aminu shi yau daga Ore
yau to muna jinka
yauwa wato ni abin da zan iya cewa game da wannan mulkin Baba Buhari din to gaskiya alhamdulillah saboda na daidai kaga kanmu ya waye mu ɗan Najeriya kowa ya san matsayin sa sannan kuma an samu
kamar me kake nufi in kace kai ya waye ko ya san matsayin sa me kake nufi kenan
eh abinda nake nufi kaga yanzu mun gane wa'anda yake suke kaunar Najeriya ko mun gane wanda ba sa kaunar Najeriya sannan mun gane wanda suke son kowa ya ci gaba mun gane ko ba sa son ci gaba mutane aljihun su kawai suke so da ƴan uwansu to kaga wannan ma babban ci gaba ne tunda duk abinda ka sani zaka iya sanin har yanzu zaka iya magana ko ba haka ba sannan kuma kaga ainihin arewa an samu wayewar kai ci gaban karatu domin da kaga arewa mu ba dauki karatun boko da muhimmanci ba amma zuwan baba din nan an bayyana mu kowa daraja ilimi kuma kowa ya gamsu da shi sannan bangaren noma shi ma kaga an samu ci gaba matasa wanda da suna kyaman zuwa su noma yanzu kaga sun zage kaga wannan babban abin godiya ne shi ma wannan wani abu ne wanda zamu iya godiya a kai kuma sannan muna kara fatan Allah ya kawo lokacin da tsaro zai inganta a Najeriya.
To mun gode Malam Aminu bari mu je Kwara wani ne a kan layi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi mai magana Bello Garba na kasar Najeriya mai bala kala kala daga nan Kwara.
Wa alaikum salam muna jinka to Malam Bello.
Gaskiya idan muka duba gaskiya mulkin Baba Buhari idan muka duba gaskiya wani bangare an samu cigaba musamman ma bangaren tsaro amma abin da shi a hiyar sallar tarki da bore rayuwa mu dai gaskiya yankin mu na jihar Sokoto gaskiya abin ya zama ba mu samu shi gaba ba dan yanda haka a birnin Sokoto lokacin da aka gina gafe ta sai ta wuta ne kankara naira 50 kuma ba mu da wutar lantarki haka muna kira ga mai girma gwamnati mai girma shugaban kasa to Allah a taimaka mana a magance mana irin wannan matsaloli da muke fama musamman ma a jihar Sokoto gaskiya babu roshiya kuma babu wutar lantarki wannan yake gudun mata na gode biyu
to muna da kira kuma daga Taraba mun gode Malam Bello Garba Dinawa wane ne akan laya Taraba
ana magana da Sulai Jauro Manu karamar hukumar gasal a jihar Taraba
na wato muna jinka
to abinda ya faru abinda ya kamata Baba Buhari ya maida hankali a wannan sabuwar gwamnati nasa ya tsaya akan harkokin tsaron nan sosai ayi garan bawu mashuwagabannin jami'an tsaron nan gaba daya
kamar me waɗanne irin nasarori aka samu kuma waɗanne irin kalubale aka fuskanta
an samu nasarori maganan Boko Haram an rage mata ƙarfi sannan bangaren maganan fadace wani wurare sun an samu sauki wasu wurare kuma yanzu kamar Zamfara da Katsina kaga karuwa yayi amma gaskiya fi sabilillah mu irin Taraba Adamawa da Benue da Plateau abubuwan an samu sauki saboda haka muna roƙon gwamnatin tarayya shugaba Buhari ya ƙara mai da hankali wajen maganar tsaron nan da fatan Ubangiji Allah zai taimake mu ya kawo mana zaman lafiya wannan shine babba
to madalla mun gode kuma da wannan kira naka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku muna godiya ƙwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira domin su bayyana ra'ayinsu yanzu kuma sai labaran wasanni
a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da tsohon ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa na club din Real Madrid na ƙasar Spain, inda a yau Talata ɗan sandar ƙasar suka cabke waɗansu daga cikinsu da sun kada da Raul Bravo da ke kasancewa kusa a cikin badakalar nan ta ɗanyen aikin shirya waɗansu cogen wasanni a ɗan shekarun da suka gabata domin nasara a wuraren caca. Ba'ada bayan Raul Bravo, akwai Borja Fernandez ɗan shekaru 38 da haihuwa da Carlos Aranda shi ma ɗan shekaru 38 da haihuwa, dukkansu tsohon taurarin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ta ƙasar Spain. Haka ma ɗan sandar na ƙasar Spain a cikin wannan badakala ta cogen wasanni na ƙwallon ƙafa ɗan shekarun da suka gabata sun dakatar da Samuel Sanz Alonso da Inigo Lopez. Har yanzu muna ƙasar Spain, inda a yau Talata ɗin nan rediyon yankin Catalan RAC 1 na ƙasar Spain ya ce kungiyar ƙwallon ƙafa ta Barça ko kuma Barcelona ta Spain za ta bada sanarwa a yau Talata ɗin nan na korar kocin ta ciya da Ernesto Valverde. Wannan ko tala'akari da kashin da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ta sha Anfield, inda Liverpool ta ƙasar Ingila ta lailaye ta da ci 4 da nema, bayan ta ce Liverpool ɗin da ci 3 da nema mako guda da gabata. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
Kuma da albarkacin azumin watan Ramadana, ga wannan sako na tasirin azumi.
Assalamu alaikum, sunana Habila Rado, mazauni Nyamai a jamhuriyar Niger. Lokacin azumi na kan ji gaskiya shauki, kuma na kan ji yanayi na watakila lahiyar jiki yana bamban da lokacin da ba na azumi ba, wannan kenan. Na biyu kuma babu shakka lokacin azumi idan ka dubi watakila halayya ta ciye-ciyen abinci wanda ake ta yi akai-akai, wanda idan ba lokacin azumi ba ne, to in lokacin azumi ya zo ya tsaya, gaskiya wannan abubuwan suna ja baya, suna ragewa. Inda watakila idan aka zo ma bude baki ne bai wuce a ce abu ɗaya biyu ba, amma kuma idan lokacin da ba na azumi ba ne ka gani a yi ta kwashe-kwashen da wani lokaci sai ya zama illa ga lahiyar jiki. To akan haka gaskiya tasirin da yake da shi gare ni shine ina amfanuwa da lahiyar jiki sosai bisa ga lokutan da suke ba na azumi ba ne, sannan kuma na kan ji natsuwa sosai kwarai da gaske.
To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice.
Da takaicin, masu hasashen yanayi a nan Amurka sun kara jan hankalin jama'a dangane da matsalar ambaliyar ruwa da za a iya samu a tsakiyar yau a nan kasar ta Amurka. Hukumar kula da yanayi ta bayyanar da cewar an samu matsananciyar guguwa da ta shafi jihohi na tsayyankin tsakiyar Amurka, wanda hakan ya jawo mutuwar rayuka. Kasar Ghana na shirin gudanar da kidayar mutanen kasar ta a karon farko ta hanyar amfani da manhajar na'urar kwamfuta zallanta. Wannan zai sa Ghana, wacce za ta gudanar da kidayar a watan Maris na shekara mai zuwa, ta shiga layin kasashe da suka hada da su Switzerland, Malawi da Kenya a matsayin kasashen Afirka na farko da za su fara gudanar da kidayar jama'a da ta wajen amfani da manhajar da kuma na'urar kwamfuta. Mutanen kasar Sudan yau sun yi muni suna gudanar da gagarumar zanga-zangar neman ganin an kawo ƙarshen mulkin soja a kasar.
To a gaida kai Yusuf Masuwaro, baki da abin da ya sauƙaƙe nan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe na Allah kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah kai mu da karfe 6 na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Kada manta da lokacin da ake so a sake sauraron wannan shirin za a iya zuwa shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu madadin shi Yusuf Aliyu Harande da ya tani gabatarwa da Julie Leathers Christian da ta haɗa shirin baki ɗayansa, sai injiniyanmu Nelson Muhammad Dalo ke cewa kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC.